Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro kika tonto baiwa. Ku zama tambaya nike da. Ku zama tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Zan yi sabdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga waɗanda suka jima suna sauraron shirin domin iyali, sun sha jin shirin na haska fitila kan matsalar tyaɗe da ake fama da ita a Najeriya. To sai dai kawo yanzu haƙar shirin bata cimma ruwa ba, domin ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara, musamman a wannan lokaci da aka hana zirga-zirga, wanda ma ya kai ga mata a sassa daban-daban da ƙasar suka shiga zanga-zanga, suna kira hukumomi da shugabannin al'umma su ɗauki mataki. A yau shirin ya gayyaci 'yan fafatuka mata da nufin neman hanyar daƙile wannan mummunar ɗabi'a. Waɗanda muka gayyato a shirin sun haɗa da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa, Hajiya Halima Jabiru, da Saudatu Madi, shugabar ƙungiyar kare harkokin mata da ƙananan yara RAFA, sai Hajiya Safiya Adamu, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar da ke hankoran kare harkokin ƙananan yara da ake kira Tallafi Najeriya, da kuma Aisha Buba, ƙwararriya a fannin sanin halayyar ɗan adam. Jagora wannan tattaunawa Shamsiya Hamza ta fara da tambayar Hajiya Saudatu abin da yasa ake ƙara samun ƙaruwar wannan lamari.
Ita dai wannan damuwa ta zahiri ina ta kan faɗa, kuma zan ci gaba da faɗa cewa dama wannan abu ne da muke ta fama da shi. Ana zaune cikin shi, an kuma rayu cikin shi, saboda ana amma al'amarin ɗaukar da kai na kashi. Idan an yi tsaye, ana neman dalilin da za a mallaka ma wanda aka misali mali, saboda haka wanda ya tsaye ya samu dama ya tsalle kowa, ya zamanto cikin halin sa'ula'i na cewa an mace ya sadu da ka haƙura don ba inda za, sai an mace ba inda za. Don munin da abin ya yi malama ya wuce yadda cikin ka so, kuma abu ne da cikin gida da waje, a tsakanin jini da jini, ƴan uwa ne ma ƴaƴan ɗin ku a waje, abokan aiki ne, haka dai yadda kika zuwa abun baya da daɗi. To yanzu ne ya yi gunda yadda kowa yake magana shi, amma ba wai dama bayan nan ba ne ba.
To Hajiya Safiya Adamu, idan na dawo zuwa gare ki, ana yawan cewa yanayin yadda mata suke suturta jikinsu ne yake sa ake yi musu fyaɗe. To amma idan muka yi duba cewa har yara waɗanda ba su kai shekarun balaga ba, ana yi musu wannan aika-aika, inda a wani labari a jihar Kaduna yake nuna yadda wani uba ya lalata da ƴaƴansa mata 'yan shekaru 5-7. Wani labarin kuma ya nuna yadda wata mata take shirin auren wani ɗan ƙaramin yaro, ko ma za mu iya ce ma jinjiri.
To abin ne kamar da hatta yana nufta ma tare da abu ne da yanzu ya bullo, ya ɗauki wani, ya koma wata irin hali daban da ita ba. Sabida me kuwa sun ta ce wai yanda mata ne aurensu ne kaza, wai yanda suka yi shiri ne kaza. To shin jaririya 'yan wata 7 ko 'yan shekara 4 me ta sani da rigar da ta saka ba? Ina muke da matan yawa ma kawai kamar saba a ga yara ma suna yawo kusan kirara suna ko abin da ba abin da ke samu su, amma yanzu wani ne ce wai duk yadda mata suke shiga ne. Mutane ne yanzu irin an ɗauki duniyan ba a bakin komai ba, irin mutane ne suna shiga inda bai kamata ba domin neman wai taimako, ko ana tunanin irin dai abu wani boka ya ce in kai abu za in kai wannan lalata za su faru ko mai sha ko wani shirin da irin wannan awwali na su dogara da shi. Dan kan wannan abin da duk wanda aka ya wuce haka.
To Amina, yaya ke ma na san sun sha ji ko ganin matan da ake tauye musu haƙƙi, wato su ma mazan ba a bar su ba. To a naki bangaren ganin cewa ke mene fafutuka ne na ganin an kare haƙƙin mata, me za ki ce game da wannan matsala da ake ciki a yanzu? A nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, an yi ta samun ƙungiyoyi da suka yi ta fitowa suna zanga-zangar lumana don ganin cewa an samu mafita a wannan batu.
To abin da zan ce kamar bayanin da iyaye na suka yi da Hajiya Saudatu da kuma Hajiya Safiya, wannan abin al'amarin da muke ciki ya zama abin ban tsoro, kuma ba wai baya faruwa ba ne ba a can da, amma yanzu saboda akwai ƙungiyoyi da yawa da suke magana a kan wannan al'amarin, shi ya sa ake ta ganin akan yana ta ƙaruwa, ana ta magana a kai. Kuma kamar yadda kika ce, ba mata kawai ne ba ake yi ma daɗi, amma idan aka duba lambobin mata sun fi zama wayanda suka fi shafuwa da irin wannan matsalan. Sannan kuma gani na akwai matsaloli da dama da suka sa wannan abin ke ga daga karuwa. Saboda irin yadda ake samun yadda ake hukunta wayanda suka yi irin wannan laifin yana daga cikin matsalolin. Sau da yawa sai a ga cewa saboda kuma rashin wayar da kai yana daga cikin matsalolin saboda sau da yawa sai a ga kuma yarin na ko kuma yaran da aka yi mai fyaɗe ɗan gidansu ba sa son a ji al'amarin a wasu. Zai zama wanda ya yi laifin ko kuma ƴan gidansu za su yi su roƙe su su ba su haƙuri don kada su yi magana ko kuma don kada su gaya ma hukuma kuma daga nan sai abin ya daɗa ƙaruwa. To wanda ya yi laifin zai ga cewa to idan har za a iya zuwa a roƙe su don wanda na yi ma wannan gyaɗin na ji iyali na suka yi suka roƙe su kuma suka bar magana to gobe zai kuma koma sakewa. To shi yasa akwai fannoni da dama da ya kamata a dinga kokari. Na farko shi ne wayar da kan mutane sannan kuma a sanar da su cewa idan irin wannan abin ya faru ga matakai da dama wanda ya kamata su ɗauka sannan kuma yin shiru a kan maganan ba shi zai sa abin ya fita daga al'umman mu ba. Yana da kyau a dinga magana a kai a dinga kai ƙara sannan kuma idan an kai ƙarar su ma kuma akwai mataki wanda ya kamata su taka domin ganin cewa mutane an justice is served.
To bin gudun yi magana a kan hukuma muna tare da Hajiya Halima Jabi. Kwamishina ko me za ki gaya mana wanda irin mataki ko hukunci ya dace a ce an yi ma wanda aka kama da laifin aikata wannan mummunan abu na fyaɗe ganin mata yanzu sun fito suna ta faman faɗin faman bayyana irin yadda ake ci musu zarafi.
To alhamdulillahi kamar mu a jihar Nasarawa alhamdulillahi duk matakai da ya kamata a ce an bi wannan abun bakin ciki ne da duk bil'adam ko namiji ko mace irin abubuwa da suke faruwa da ƴaƴanmu da ma manya duka wanda ya shafi kaman fyaɗe a mayaran fyaɗe za ka ga maƙocinka wanda shi ya kamata zai kare maka ɗa ko ba ka kusa shi ne ma zai ɓata maka ɗa ko wajen mishi ga fyaɗe. Ma'aikata za ka bar su a gida da yara za a yi haka. ƴan uwa ko na uwa ko na uba. Za ka bar su a gida da yara za a masa haka a makaranta yaro bai tsira ba wanda abin ya zama abin bakin ciki kwarai da gaske kuma waɗannan ƴaƴan musamman su ƴaƴa mata su ne ya kamata za su zama iyaye su ne mata su ne ƴaƴa su ne kunne to yaro tun bai tashi ba an lallata rayuwar shi an jefa rayuwar shi a cikin halaka saboda haka mu a matsayin gwamnatin Nasarawa sai matakai da mu gwamnati muka ɗauka na farko abin da muka fara yi kokari a kai ba shi gana wannan kujera a matsayin kwamishina ta mata shi da mun ba da hankali a kan wajen wayar da kai mai girman buna ya ba mu goyon baya da abin da muke bukata mun zaga jiha baki daya duk lokacin da mun muke da su mun caji mun gana da sarauku nan gargajiya iyayen mu sarauku na mun gana da shugabannin addini mun gana da shugabannin al'umma mun gana da manya-manya wanda su ne masu ruwa da tsaki a cikin al'umma domin mu jawo hankalin su na masifa da bala'i na wannan abin da muka samu ta faɗi yayin yara ƙanana wajen jawo hankalin su cewa ta hanyar su za mu iya idan da sakuna wajen mutane musamman wannan abubuwa idan suka faru ba a fitowa ne a faɗa ana ɓorewa saboda ana ganin abin kunya ne a ce yau wannan familiyar ko an yi kaza da ita sai an rufe a ɓoye mun jawo hankalin su maƙocinka a community duk wanda ya ji irin abu kusan haka ya faru ya fito ya yi magana ya faɗa ma hukuma domin a ji gaban abin duk sarakuna na kuma su taimake mu su sanadajin da gwamnati wajen wayar da kan al'umma ko iyaye mata duk inda muka je dukkan wannan mai ingezin nasu wajen mu yi magana da su haƙƙin ya'ya da Allah ya ba su a kula a kula ya mace musamman ko kaɗa na miji ƙarami a kula hankalin ka ya kasance a kan ƴaƴanka ba ba su tarbiyya ba da tsoron Allah tun da suke ƙanana domin masu yin wannan abubuwa ba ai yaran maza ne a yi musu tarbiyya a sa hankali a kan ƴaƴa mata ta tabbatar irin fita da yata yadda za ta yi da wani lokaci ka bar gida ina take kana kan wannan kuma kana tsaye da hajjar a kan yaya domin da ki wannan matakai na awareness da aboke kwarai da gaske mun kai grassroots bayan haka mun duk inda muka samu labari domin mun sa ma vigilante muna amfani da su sun zama mana yan sandan boye duk yadda irin wannan abin ya faru za su zaga su su kawo mana magana suna da labari wani kaza abu kaza ya faru nan da nan mun ci za ka ɗauki matakai mu je mu binciko idan muka gano za mu haɗa mai security agent nan da nan za a je a yi arrest ɗin wanda ya wannan abun a je kuma a kai shi hukuma ta aje shi ana bincike kuma ta zama bincike mai tabbatar ministry tana bin kafafin daga hannun hukuma har a kai ta kotu don tabbatar cewa an hukunta mutum ba a bar magana domin a so da yawa ma magana idan an je an kama sai kaga ana nema a bada hakuri a ce ai ka ne ka ne maka a zo a sake wanda ya laifi
to sai a gafarce mu domin rashin kyan wannan sauti da aka naɗa ta wayar tarho abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya za mu kuma ji yadda matasa ke kallon wannan matsalar yanzu a madadin bakin namu Saudatu Madi da Halima Jabiru da Safiya Adamu da kuma Aisha Abuba sai kuma wakilinmu Shamsiya Hamza da ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Dedone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.